يهدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يهدي وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم مساء البركة shugabanni na wannan kungiya mai albarka musamman ɗaya daga cikin shugabannin mu kuma iyaye shugabana gulma local gamman shugaban majalisar malamai shugaban agaji da sauran iyayen mu baki daya irin su malam Zubairu gulma da sauran al'ummar da muke tare da su a nan da shi kansa mataimakin kunce sakatare na majalisar malamai ta Argungu local government wato shine wato Alaramma Abubakar Muhammad Bayawa wanda muna tare da shi a wannan farfajiya ubangaya uban tafiya shugaban majalisar malamai ta Argungu local government فضيلة الدكتور شيخ إمام سليمان باو أرغنغو منا تاري الشيعة وانم فرفاجيا دكما واتو اوا ينجا يتار سكي وانجا يتار وانا أوري او نمدى عقل قلنا تكانن وانا أنغو ميسونا لا wannan aure da aka daura da tsakanin Malam Umar Murtaba okay Malam Murtala Usman Gulma da kuma amaryarsa ita ce malama Mufida a nan cikin garin Gulma muna addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan auren malama Mufida da mai gidanta Allah ya sa musu albarka cikin wannan auren yan uwa masu albarka idan ba a manta ba wannan rana ta Asabar ita ce rana ta shida ga wato watan Zulhijja hijira ta a 20 ko 20 ga watan Zulhijja a hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a 1447 wanda yayi daidai da 6 ga watan 6 miladiya haihuwar Annabi Isa da Maryam Isaha shekara ta 2026 muna roƙon Allah shi mu da jagora kuma Allah ya kama mu da wannan aikin kamar da kuka sani wannan gayyata asali gayyata ce da aka wa babban malaminmu fadilatu Dr. Sheikh Imam Suleiman Bawa Argungu gabanin malam yazo mu ma an ce mu dan ce wani abu alhamdulillah darasin da nake so mu yi magana akai wato shine rukun wato jaliyatun rukun jaliyatun lil barakati fi ibadati nikah wato hanyoyi da suke jayo samun albarka a cikin ibada aure wato kamar da kowa ya sani shi dai aure tabbas abu ne mai albarka akwai hujjoji da nassoshi na shari'a da suka tabbatar da aure abu ne mai albarka to amma malamai suna tattaunawa waɗanne hanyoyi ne suke sa a samu albarka a cikin ibada aure suka ce fa innan nikahu fil islam ibadatun azima wato shi aure a musulunci wata ibada ce mai girma wa sunnatun nabawiyyatun karimatun kuma aure sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna mai daraja sannan shi aure wa sababun li hifzuddini wal ird aure wata hanya ce daga cikin hanyoyi da suke kare addinin mutum kuma suke kare mutuncin shi idan mutum yayi aure to za ka ga ya ƙara darajar tabartabar addininsa na musulunci domin musulunci ya yi umarni da yin aure sannan ya ƙara kare mutuncinsa kuma wal mustami ya kare society nasu ya kare wannan family nasu ya ƙara ɗaga martaba da darajar al'umma yasa za ka ga mu a ƙasar Hausa ko da ba ka maganar musulunci ba musulunci yana da martaba yana da darajoji a gurinmu balle kuma alhamdulillah musulunci ya ƙara haska muna ya ƙara yada muna darajar aure galibi duk wata hidima da za a yi idan mutum ya yi aure ana gayyata sai a cikin wannan hidimar amma galibi in mutum bai aure ba in aka tashi wasu abubuwa ba a cika gayyata shi ba amma in ka yi aure duk abin da ya tashi to sai ka ji an ce a gaya ma wane wato ka shigo cikin jerin gwanon mutane masu karɓa sunan mutane masu hankali da basira saboda haka wannan yana nuna mana martabar aure yana kare darajar addini yana kare mutuncin mutum yana kare darajar wato mustame na al'umma wal muslim shi ne musulmi ya harisu ala talabil baraka kullum kokarin musulmi wace hanya zai bi ya dace da samun albarka fi zawaji a cikin aure ne duk wanda ya yi aure abinda yake so auren nan da na yi yaya zan yi in dace da samun albarka shi yasa muna da ɗabi'ar ya aka ɗaura aure bayan an gama ɗauran aure gabanin ango ya wuce inda amarya ko amarya ta je gidan miji to sai an zagaya inda dangi da ‘yan uwa da malaman gari da masu haɗa aji a ce a zagaya su saya mishi albarka haka za ka ga an je gidan ‘yan uwansa an je gidan wasu malamai na unguwa masu mutunci wanda ake ganin ƙimarsu su yi horo ai wannan horon ma'anarsa su samu auren albarka don ƙarshe abinda za ku cewa Allah ya ba ku zaman lahiya Allah ya hada hankulanku, Allah ya sa muku albarka. To duk musulmi abinda a fatarsa in yayi aure ya dace da samun albarka a cikin aurensa. Li'anna albarka, domin ita albarka hiya thubutul khair. Abinda ake ce ma albarka shine tabbatuwa alkhairi a cikin abu. To wake sai yayi abu bai sa alheri ci wani abu. Idan aka ce albarka ana nufin thubutul khair, tabbatuwar alkhairi cikin abu wa ziyadatuhu. Kuma idan an ce albarka ana nufin wannan abun ana fatar ya ƙara haɓaka, ya ƙara yawaita. Duka yana daga cikin ma'anar neman albarka. Sannan wa dawamuhu, da dawamar wannan abin. Wa'innan abubuwan su ne ake nufi da samun albarka. To waɗannan hanyoyin da ake bi don samun albarka, malamai suka ce na farko shi ne taqwallahi azza wa jal. Ana so ma'aurata su sa tsoron Allah maɗaukashi sarki gaba. Miji da mata kowannensu ya ji tsoron Allah. Allah ya ambata mana a suratul talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
ويرزقه من حيث لا يحتسب.
وانا اير basai mun tsaya mun fassara ta ba. Idan ana maganar tsoron Allah ana yawan kawo wannan ayar da romanta da fa'idarta. Malamai suka ce fattakawa, jin tsoron Allah a azabu asbabil barakati fi zawaj, shine mafi girman haye samun albarka a cikin auratayya. Wal aulad, da samun albarka cikin yaya. Wal rizqi, da samun albarka a cikin arziki. Akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda, yake cewa yaj'alu lahu min kulli dhikin makhraja. Wato abinda ake nufi da albarka a nan, in mutum ya ji tsoron Allah duk wani kunci sai Allah ya sa maka mahita. Da zaran ma'aurata suka saka tsoron Allah, mata tana jin tsoron Allah, miji yana jin tsoron Allah a cikin zamantakewar aurensu, to Allah yana fitar da su daga dukkan wani kunci da damuwa da matsala wanda ma'aurata sun ga shiga. Shi yasa za ka ga alhamdulillah ɗan uwa ahlus sunna yana daga cikin abin da muke alfahari da shi. Da ya riga mun yi aure, sai ka ga ƴan rigingimu in sun taso cikin ɗan lokaci kaɗan, sai ka ga an magance wannan matsalar ba tare da an yi ta hayaniya ana harigido ba. Yau duk wanda aka ce ahlus sunna ne ya samu matsala da iyali ne, shugaban kungiya ya je gidan wannan matar ya ce a bashi ita, aka bashi ya kawo ta, ba wani wanda zai ce a bashe ta. Haka nan shugaban agaji, wani ɗan agaji mata ta ba su tashi ya mece ta, ɗan agaji ya ce mai yadda bai rayuwa. To ashe ka ga irin waɗannan ababen ba abin da ke jawo su sai sa tsoron Allah gaba. Saboda haka muna kira ga wayannan ma'aurata su sa tsoron Allah gaba. Abin da tsoron Allah, Allah ya tsara musu yadda za su gudanar da rayuwarsu. Da yi angon da ita mata, malamai sun yi ta karantar da mu, wasu bi wannan hanyar za su taimaka musu wajen samun kyakkyawar zamantakewa. Abu na biyu, malamai suka ce tun farko a samu kyakkyawan zaɓi daga ma'aurata. Mace ya zamana ta aure namiji mai halin ƙwarai, mai ɗabi'u na ƙwarai, shi ma ya aure mace mai addini. Kowannensu a samu husnul ikhtiyaru zawji wa zawja ala asasid din. Sai ya auren su bisa ga tushen addini. Mana wanda ya sa ya aure ta addini, mana wanda ya sa ta aure addini. Wannan abin wallahi yana da matuƙar muhimmanci. Wallahi idan ka auri mace saboda addininta ta aure ka saboda addini to wannan aure yana da wahalar gaske a samu tsalace Allah bai bari Allah zai kawo muku albarka kamar mai auren ku da yadda wasu matsaloli ke bijirowa Allah subhanahu wataala ba zai bari su yi tasiri ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fazafar bi zati din yana magana da namiji in za ka yi aure ka ribantu da auren mai addini ka ribanta ya daka hannunka ya ja kasa in baka samu mai addini ba ma'ana kinaya ce na shi bayan rayuwa da matsala da fitintinu waɗanda za ka haɗuwa da su in baka auri mace na addininka ba sananna abu ne akwai masu aure don duniya kawai ya gaba ta ƴan kwalisa tana taya tana wasu abubuwa ƴan duniya wanda babu addini cikin rayuwarta kawai shi dai kwalisar ana taya ana karkata kirji ana juya baya ana duniyanci shi aure ta irin wannan aure in kun duba sai ake ce ba auren bariki haka za ka yi da cijasunci ai wannan auren bariki ne ba su zuwa ko'ina amma duk mutumin da addini ya birge shi ga mace ya ganta makaranta ko tana zuwa makaranta ko tana har da Qur'ani ko tana har da hadisai ya ganta ya ce yana son ta ita ba saboda addini ne ta ji tana so ne wallahi da wahala daga auren nan an samu matsala ko an samu matsala Allah yana kawo mafita a idan mun koma bangaren maza annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza atakum man tardawna dinahu idan wanda kuka amince da addinin sa yazo gurin ku yana neman yar ku aure wa hulqahu kuka yadda da dabi'a sai abu bi kenan ga addini ga dabi'a kwarai sai annabi yace fazawwuduhu ku aurar masa yar ku ku aurar masa kaunar ku ku aurar masa yayar ku ku aurar masa mahaifiyar ku in dai yana da addini yana da dabi'a kwarai anan babba gasar da zamu a ɗayan mu da kannan mu da yayyan mu da duk wata mace wanda a karkashin mu saboda Allah mu cire wa kan mu kwadai daga nan abin duniya da kaddara da mutum yake da ita da matsayi dai a wallahi mu barkar nan wannan mu tsaya mu kalli addini ne shin yana da addini yana da dabi'a kwarai wallahi in dai bai da addini bai da dabi'a kwarai in ka kuskura ka auren masa yarka ko kanwarka ko yayarka wallahi ka kai ta ga bala'i da musiba kuma wannan auren zai karanta albarka saboda tuwar ko ba a gina auren don neman albarka ba abinda aka gina auren don neman kuɗi auren an yi shi ne don kasuwanci auren jari kenan in ka ji an ce auren jari auren ba da ta auruwa ne ta sama mana kuɗi ta sama mana gida ta sama mana kaza to irin wannan zai wahala aure ya albarka hanya ta uku daga cikin hanyoyin da ke ja samun albarka a cikin zaman aure shine addu'a a dinga yin addu'a ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sannan gaba na a yi auren a yi ƙoƙari a yi istikhara wal istikharatu qabla az-zawaj ai istikhara gabanin aure wai wanda yace ai in kaji ana magana istikhara mutum bai da kuɗi eh da kaji an ce yariya an ce kace ai ina so in zo in gabatar da kaina ga iyayenki amma dai ina baki shawara ki je ki istikhara sai kaji ta ce ai kai ba sai ai ma istikhara ba wato kana da abin duniya haka wata yara ta ce muni ta ce a irinka ba sai ai mai istikhara ba kai kana yi kenan su sun dauka talaka ake wa istikhara wallahi ba haka ba ne idan ana so aure ya albarka a sa addu'a gaba ya an sa addu'a gaba a yi istikhara a a nemi shawarar mutanen kirki. Akwai da shijai, akwai shugabannin al'umma, ka tambaye su, baba ka kula da wata yariya da ke fitowa unguwar nan, yar gida Alhaji Alu mai zare, wannan yariyar wata mai yan fara haka, mai kwanke tarwar haka. Na gari ta. Wannan yariyar ta ɓangaren Hajiya Tsibutu, ta na gari ta. To, da Allah baba ɗan duba, yariyar ta rike so da mai ba aure. Sai da cije ta, yariya ta kirki. Ai, inda ka san tarihin kuwarta, ai, mun taya tare da kuwarta muna yara, kaza-kaza, kaga an fara baka tarihin ma mahaifiyarka ta kirki ce, ana nuna ba sai ka aure a jinka. Amma da ka ji an ce, kai, bari, wannan yariya, ai, ba sai gado musulci ba. To ka rabu da ita. Sama matsalan matasan mu ko shawarar ba su bai. Ko in mutum na neman mace bai ba neman shawara. Kawai shi ne abin da yake so mai kyau. Sai sa matashi zai iso ka Islamiyya ya shiga ta bada ina son aure. Amma ina son fara doguwa. Wankantar wada mai kaza ita ba doguwa ba, ita ba gajera ba, mai murya iri kaza, to kai don Allah duk ina ruwanka da wannan. Yanzu a Islamiyya za ka tsaka ta wannan, sai in dai ka ce a zaɓa mini yarinya mai addini, mai ilimi, mai kwatanta aiki da ilimi, to sai a samu ma. Amma in ba irin da kake ba, ka shiga uku. Da haka don Allah ina kira ga musamman matasanmu da za su yi aure. Da Allah in mutum zai aure, ya tsaya ya yi addu'a, ya yi istihara, ya nemi shawarar magabata. An ce la ya khibu man istikhara. Ba zai yi nadama ba. Duk wanda ya istihara. Duk wanda ya istihara ba zai yi nadama ba. Saboda haka don Allah matasa, muna kira gare ku yi istihara, ku nemi zaɓi daga Allah, ku nemi shawarwarin da tijai, a aza ku ga ɗiyan ƙwarai, wayanda suke da uwayen ƙwarai, wayanda za ku aure su ku more. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi muna kashedi da auren kyakkyawan mace, amma kuma a gidan da babu tarbiyya. Ga yariya kyakkyawa, amma gidansu ba tarbiyya. Manzo Allah ya yi muna ahir da irin auren wannan macen. Ya kuma tasa ba da sunna, wanda ka son kwanciyar hankali, yana so rayuwa sai ta yi albarka. A haiwa masa ‘ya’ya na gari, to wallahi ya tsaya ya samu yariya da tsatsa mai mutunci, ta hanyar roƙon Allah, ta hanyar addu’a da roƙon Allah. Wallahi ka gare mu malam ka azumin Altinin Alhamis wuce, muna roƙon Allah ya dace da mu da matan ƙwarai. Muna ta roƙon Allah, kuma galibin matan da muka aura sun ɗaliban mu ne. Mu muka tarbiyyance su, muna magana da wani ya ce kai malam. Duk matan cikin lahi duk waɗanda na aura ɗalibai rana. Duka iyalina da na aura duk ni na karantar da su. Babu wata wanda aka ce a gehe na ganta ɗalibai na ne ni na karantar da su kuma na aure su. To kaga irin wannan in ka san ka ba da tarbiyyar ƙwarai, me zai hana ka auri mace? Saboda haka ku ji mata masu tarbiyya ku aura ta hanyar addu'a da istihara da neman shawarwarin da dijai. Wallahi ban mantawa, lokacin da nake kokarin neman aure, akwai wani dattijo yana da shekaru har yanzu Allah ya bar tsawon rayuwa mai albarka, sai da nan neme shi nake kaga ga 'yan mata can guda uku suna tsaya. Yace eh, nake kaga wacce bai kamata za ta yi, ita ce nake so na aura. Dattijon ne ya shiru ya kalle da ya ce to tayyaka. sai rijaye bai saban titi mun ci bambanta ya sai saban titi kamar ba yaran da yake kallo ba ya juya ne ya juya ne har suka kawo yana ta kallon su yana kalle kalle gurare da sauran su sai ce mini to ai wanda ko bai ta da gidan wanta ba gidan nan bishi yawo sai ai yari ai ya mutunci da daga da mutunci kawo da zakka kadiba malam mutane da tijai ku bar wasa da su sun san abin da ba ku sani ba suna hango abin da ba ku yi hangowa duk matashin da zai aure ya tsaya da tija wannan ke sa gaggada da uwayenmu ke muna zaɗin matan aure ba sa matsala kai yanzu da ka isa a ce ɗaya ga wata yariya ɗaya ka so ka samu uwayenka wani ka samu mata ina ai iyayenka za su ga tarbiyyarka su diba su cancanta ta sai su ce wane mun yi da tarbiyyar wacce muna son ka aure kai ko baka musaltawa kuma mutanen nan da auren su ya albarka sanadiyar wannan Allah ya sa mu dace hanya ta hudu taysirul mahari sauraka sadaki wa adamul mughalata fi da rashin zurfafawa cikin sadaki kaga wannan matsala wata babban matsala ce yanzu ana maganar sadaki ko yanzu na aure da muka yaji an ce an daura aure akan kudi naira 300 kuma haka ba lura da nisabi ya ga kusan 200 da wani abu to kaga shin cewa an kai dole dole sai ya kai nisabi ko ya hakuri da karatu babu inda shari'a ta ce dole dole sai sadakin ne ya kai wannan nisabi wata mazhaba sai daga cikin mazhabobi ta ce aure inda ana so ya kullu sai ya kai wannan nisabi sauran mazhabobi sun ce ko bai kai ba ana iya auren to lahi ne ina wanga mazhaba in ni jizahi in she ko ya tallabo ne labe ba na ce lahi ne kuma cikin ta ma akwai sauki dan ko ita akwai inda take zahi in ta jizahi ta sassauto e balan mutum ne kana so ya aure yarka kayar tarbiya kai ya kudin da su yi mai yawa kai wani nawa a gare ka rasa da iyalin nan sai ku yi magana sun daidaita da 200 ya kawo a daura auren akan wannan kudin akwai wanda ya sai ce aure ya lalace kuma babu shi saboda haka tsakani da Allah daga cikin hanyoyin sauƙaƙa daga cikin hanyoyin jayin albarka akwai sauƙaƙa sadaki da wasu nauye-nauye cikin aure ɓaraku kowa sai waje da zinari saboda haka mu sassauta ba rayuwarmu mu gaskiya yanzu mun kai mutum ya toci ga abin da aka gari sai cikin a ɗaura mishi auren shi da abin da aka gari ba dole sai ya kai wannan abin ba uwaye na buga misali da to ya hanka baka yanzu 200 wa zai sai ma gado ai wannan ba wannan magana aka yi ba ai sadakin ba naka ba ne ko da sadakin za ka sai mata gado da shi za ka sai mata kujeri hakkinta ne kujeri gado wasu abubuwa in Allah ya hore ba ka yi in Allah bai hore ba in ka tiwa Allah ya hore ba da tabar ba da abinda Allah hore kai ma yarka ana nan ana aure duk abinda ya shigo a ce aka yi mata shekara kaza ɗakinta ya canza yanda yake sannu-sannu amma a ce dole sai an shaƙi ɗaki uku da kayayyaki to wannan akwai wahala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'azamun nisa'i barakatan mafi girman mata ga albarka aysarahunna ma'una su ne matan da aka sauƙaƙa neman aurensu aka sauƙaƙa hidindimomin auren fa kullama kana nikahu ab'ada 'an at-takalluf duk lokacin da aure yanni santa daga kallafawa ba a zo da wasu noye noye ba kana aqrabu ila al-baraka to auren nan yayi zama kusa kusa ga albarka duk lokacin da aure yanni santa da tsarani ba a san tsarani ciki ne ba to auren ya kusantarwa zuwa gabi zuwa ga samun albarka. Shi ku duk auren da aka tsananta aka sa wahalhalu wai har da amarya in za a ɗauka amarya wai sai awon irin nau'in motocin da aka son a sai da su ɗauka amarya. Wayan kun ga zo da motoci ne kaza sai a ce wai ɗayan talaka ku koma ku bari auren muku motocin da za a sa amarya a ce a kai ta. Tun kuna da wannan gami ba a ba angon mota ita ma amarya a bata motar. Kawai alfahari na banza da yi mutane ko ga Allah ya azurta shi da nawai abin da ya bashi sai alfahari da kai tsakaninka da Allah ka binci tarihi. Mahaiyarka da za a aurenta mota nawa aka kawo gidanku aka je aka yi ta ɗakin mijinta tsakaninku da Allah ko mashin babu ko jeshe babu aka aka zo aka wanke amarya aka kai ta ɗakin miji babu wata wahala. To yanzu ya halli sawa aka yi in aka zo za a kai amarya mashin nawa ya rakayo ta mota nawa ta rakayo ta alfahari kawai. Irin wayannan ababen suna jawo samun matsala a cikin albarkar aure. Saboda haka abu na biyar izharul walima bayyanar da walima a yi walima in mutu ya aure kamar yanzu da aka yi haka a ce an yi walima to amma kun ga yanzu ga walima kadai ba ta isarwa domin yanzu wannan walima a fahimta da kamar baban amarya ne ya gayyato ga walima haka ne. To ina shi ango sai ya tashi shugaba kana jin wata matsala yanzu ga walima fa uban amarya ne ya gayyace ta to shi ma miji ya kamata ya gayyace ta shi gobe ko banda gobe ko nan da wata daya ko nan da sati biyu shi ma ya gayyace ƴan uwa da abokan arziki a taro a ci abinci a yi mai addu'a ya hada da wa'azi fari'in ma in ma ba hada ba shike. Amma dai walima tana cikin abin da ke sa aure shi albarka. Walima da bayyanar da godiya ga Allah akan ni'imar da ya yi maka ta aure ko ni'imar ka auren da ƴarka ko ni'imar ka ɗanka ya yi aure a musulunci ya halatta wani ya shirya ma wani walima. Ko ba haka ba yanzu kawai wani abokin ango sai ce gobe ya gayyaci walimar ango shi zai bai walima a wuri kaza duk ana hakan. To saboda haka shirya walima a tare jama'a a ci abinci a ci abin da ya sawwaka yana daga cikin hanyoyin sanya albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdulrahman dan Auf ya ce masa aulim walau bi shatin aulim kai walima walau bi shatin koda da rago ne koda da mi koda rago kai walima koda da rago ko akuya ko tunkiya ko musuru irin wannan yana da kyau mutane wanda an da daba ya gane wannan in mutum ya shirya walima yana da hali kuma tsakani da Allah ba talauci ne yake sa ba mu yi ba ba talauci ba ne ba mu da wannan talauci kuna ji ko ba mu da wannan talaucin da zai hana mu yanke ƴan dabbobi in za mu yi walima a ci kana ɗan busuru kai shiyan busurunka wata shidda gabanin kai aure ran da kai aure a yanke duk da a yi hakan da inda an kai to sai a haɗa walima saukan mutum da walima aure ne sai a yanke ɗan busuru a zo a ba mutane a ƴan romuwa mutane na kurɓawa suna ɗan cin wannan ɗan nama kowa shi waje ana murna ana farin ciki a dawa abinci a raba abinci wanda yana daga cikin abin da ke sa samun albarka a cikin zamantakewar aure. Saboda haka da yake ana nuna min lokaci ya yi kuma nan zan tsaya abinda na karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro wannan aure Allah ya sanya masa albarka Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya hada hankulan su, Allah ya sa wannan aure ya dore har zuwa gidan aljanna. Ya Allah muna roƙonka wannan gari namu na gulma ka malalo muna alkhairai da albarkoci, ka tsare mu daga dukkanin fitintunu da rigingimu kai nesa da su, ya arhamar rahimin ya dar jalal wal ikram. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.